sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 8 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai.
To Hanifa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi ba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbas. Ya kuma ce Russia ba ta yi tsammanin fuskantar turjiya daga sojojin Ukraine ba. Wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin daukar kaya sannan rabin ta rugun jirgin sun kauce wa hanya gabanin wayewar yau Laraba inda ya kashe akalla mutane 21 kana wasu 47 suka jikata. Kano hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu 8.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Tinubu a matsayin dan takararta a zaben shugaban ƙasa da za a yi a baɗi. Za kuma a ji cewa hedkwatar rundunar kawancen ƙasashen tafkin Shadi sun yi ƙarin haske kan nasarar halaka 'yan ƙungiyar ISWAP da kuma Boko Haram guda 800 da suka yi. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbas. Ya kuma ce Russia ba ta yi tsammanin fuskantar turjiya sosai ba, yayin da Russia din take ikirarin cewa ta kwace iko da kusan dukkanin lardunan da ke cikin yankin Donbas. Bayan makonni da karkatar da hare-harenta zuwa gabashin Ukraine, ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya faɗa a jiya Talata cewa dakarun Russia sun kwace kashi 97 cikin 100 na yankin Luhansk. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na farkon bidiyo na daren jiya Talata cewa dakarunsa na ci gaba da ba da kariya ta jarumtaka a Donbas. Ya ƙara da cewa Russia ba ta yi wani gagarumin ci gaba a yankin ba a wannan ranar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta yi irin wannan kiyasin da safiyar yau Laraba, inda ta ce babu wani bangare da ya samu gagarumin nasara a cikin sa'o'i 24 da Russia ta kai hari daga bangarori da dama, amma rundunar tsaron Ukraine na dakile su. Wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin daukar kaya sannan rabin ta rugun jirgin sun kauce wa hanyar jirgin gabanin wayewar yau Laraba inda ya kashe akalla mutane 21 tare da jikata wasu 47 a cewar jami'ai. Faduwar da jirgin ya yi a kusa da birnin Tabas mai yawan hamada shi ne bala'i na baya-bayan nan da ya faru a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata a daidai lokacin da Tehran ke fama da takunkuman da Amurka ta kakaba mata kana duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukuliyar ta da manyan kasashen duniya na cikin shakku. Jirgin kasan da ke karkashin ma'aikatan jiragen kasa na gwamnatin Jamhuriyar Musuluncin ya dauki kimanin mutane 350 yayin da ya taso daga Tabas mai tazarar kilomita 550 daga kudu maso gabashin Tehran zuwa birnin Yazid. Balagurin ya fara ne a matsayin tafiyar dare daga birnin Mashhad mai tsarki da Iran. Dangane da hotunan da suka bayyana bayan faduwar jirgin, an ga alamun kan jirgin ya wuce injin daukar kayan inda taragun daga baya suka bugi injin mai haƙar rami kuma suka yi sanadiyar kaucewar jirgin daga hanyarsa. Ko da yake hukumomi ba su yi bayanin yadda bala'in ya faru a yankin karkara a kusa da wata gadar jirgin kasan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda 8. Mai magana da yawun 'yan sanda Philo Cablet ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe 10:30 na safe kafin ya mayar da motar kan hanya sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da gurin. Kakakin ma'aikatar kwana-kwana Stefan Salzwedel ya ce adadin mutane da suka jikata sun kai guda 8 yayin da 'yan sanda suka ce mutanen sun fi 12. 'Yan sanda sun ce yawancin su raunin nasu yayi tsanani. Da alaman masu wucewa ne da suka tsare direban kafin wani dan sanda da ke kusa da wurin ya kama shi cikin hanzari, inji wani da ake kira Kablade. Ya ce 'yan sandan na kokarin tantance ko da gangan ne ya afka da mota a cikin jama'a ko kuma dai hadari ne ya yi.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Uban jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar da gagarumin rinjaye. Tinubu wanda ya fafata da mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo da wasu kalilan da basu janye ba, ya samu 'yan takara 7 da suka janye da mara masa baya. An yi ta shige da ficen siyasa gabanin zuwa kada kuri'a. Wannan ya nuna Tinubu zai shiga babban zabe da 'yan takarar manyan jam'iyyu irin PDP mai Atiku Abubakar da NNPC mai Rabi'u Musa Kwankwaso. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Bola Ahmed Tinubu, having scored the highest number of vote cast, is hereby declared winner.
Jagoran zaben gwanin na jam'iyyar APC gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ke ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'a 1,271. Sunan Tinubu ake ta ambata tun fara kidayar kuri'a kafin canka jihar ambaci wanda ya zo na biyu, wato Rotimi Amechi mai kuri'a 316, sai mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo mai kuri'a 235.
Bola Tinubu
kuma Kirochas Okorocha da Fasto Tunde Bakare ba su samu ko kuri'a ɗaya ba. Daraktan ofishin campaign din Maraba ga Tinubu Aminu Suleiman ya ce sun kasa sun samu nasarar bazata.
Allah ya riga shi tsakani saboda akwai wasu su biyansu bata tafiya, kuma amma Allah ya shiga ciki shi za mu ci, ba za mu so mu ce komai, don yanzu kuma na hade an nuna cewa APC na tare tana kasa na hade, tunda kun gani yanzu abin da aka yi ai tare, kuma ai mu abin da muka yi arewa mun biya bashi saboda Muhammadu Buhari ya yi takara ɗaya biyu. Amma da Bola Ahmed Tinubu shiga an samu domin ya arewa, kesa nake DG nashi na dan arewa da kuma daga North West birnin Kebbi, muke ce mu cewa mu za mu cika kauli abinda Buhari mun abi a sojojin mu, saboda ka ajama ayi musaji.
Ga batun mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo da magoya bayan Tinubu ke gani ya juya musu baya kasancewa su dan gidan Tinubu ne. Aminu Suleiman ya ce santsin takalmi ne ya kwashe shi.
Allah ne kama shi, kuma Allah zai kara kama shi, kuma ya gama kan shi. Mun gaya mai ni na interview daban-daban bayo ba shekara biyu, wanda bai taɓa shin zaɓe a lokacin gwamnati bayan ina shi ne kuma in ba ƙarya ba ya gama hada shi ma sanar president ya gama da Tinubu ba taimake shi. A gani yakewa yana shiga cikin bagazin bias na Tinubu, bai san wannan ba nashi bane na Bola Ahmed Tinubu, jinin da yake ya ba nashi bane da Tinubu ne, kuma Allah ya gwada mishi yau.
Magoya bayana ta murna da shiga yanayin biki. Shugaba Buhari ya gargaɗe 'yan jam'iyyar da kar su sake PDP ta dawa zaben 2023, don ya ce 'yan PDP za su mayar da hannu agogo baya kan abin da ya zayyana da nasarorin da gwamnatinsa ta cimma. Nasiru da Malika a muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu Makeri da cigaban labaran duniya.
A jiya Talata an fara shari'a akan babbar dokar tsaron kasa ta Hong Kong, inda masu fafutukar rajin demokaratiya da wasu 'yan majalisa su 47 suke fuskantar shari'ar. Ana tuhuman masu kare kansu ne da haɗin baki da kuma yunkurin take dokar tsaron ƙasa, laifin da hukuncinsa ka iya kai mutum ga zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Bayan zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019, Beijing ta kafa dokar tsaron ƙasa a Hong Kong don murƙushe 'yan adawar siyasa. Dokar wacce ta haramta ayyuka da ake gani kamar ɓallewa da zagon ƙasa da haɗin baki da kuma ta'addanci. Hukumomin kasar sun yi amfani da ita wajen auna babbar kungiyar 'yan rajin kafa demokuraɗiyya a Hong Kong. Waɗanda ake tuhuman su sun haɗa da 'yan majalisa da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya, da kansiloli, da malamai, da masu fafutukan tabbatar da demokuraɗiyya. Daga cikinsu akwai fitaccen ɗan gwagwarmaya Joshua Wong da tsohon ɗan gwagwarmaya Louis Kang Hong, wanda ake mai lakabi da mai dogon gashi, da tsohon malamin jami'a Bani Tai, da tsohuwar 'yar majalisa Claudia Mo, da kuma tsohuwar 'yar jarida Gwyneth Ho. A ƙarshe, a yau Laraba, Cambodia da China sun fara wani aiki da Beijing ke tallafa masa na gyaran wani sansanin sojan ruwa da Amurka ke fargaban cewa ana yi ne da niyyar sojojin China za su yi amfani da shi. Jaridar Washington Post a wannan mako ta ambato wasu jami'an yammacin duniya da ba a bayyana sunansu ba suna cewa sabbin gine-ginen a sansanin Rim na Cambodia da ke gabar tekun Thailand ana gina shi ne kacokan don amfanin sojojin ruwan kasar China. Kasashen biyu sun musanta wannan zargi, inda Phnom Penh yake faɗin cewa ba a yi aikin gina sansanin a cikin sirri ba. Ministan tsaron Cambodia Chiba da jakadar kasar China a Cambodia Wang Wintin sun isa wurin aikin a jiya Laraba don ganin fara aikin akan gina sabbin kayayyaki da suka hada da aikin gyaran kwale-kwale da magudanan ruwa guda biyu da wurin tsayawar jiragen ruwa da kuma aikin yashe kasa don manyan jiragen ruwa su tsaya a gurin. An ga manyan na'urori da kuma kayan gine-gine a wurin.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hedikwatar rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi sun yi karin haske kan nasarar halaka 'yan kungiyar ISWAP da kuma Boko Haram guda 800 da kuma kwace motocin yaki da kuma bama-bamai da suka yi. Daga Injamina ga Hassan Maina Kaina da karin bayani.
Mr. You have been able to neutralize about 800 terrorists, capture or neutralize 44 vehicles, gun trucks.
Navy Captain Joseph Gay na rundunar mayakan kasar Kamaru da ke zama komandan sashen J3 na sojojin kawancen kasashen yankin tafkin Chadin ke mana karin bayani akan mummunan farmakin nan na Operation Lexanity da halin yanzu suke kaiwa da ya kuma sanadiyar halaka 'yan ta'addan ISWAP da Boko Haram har guda 800 da kuma kame motocin yakin 'yan ta'addan guda 44 babura da kekuna da ma bama-bamai har guda 17. Waɗannan kuma mun cimma ne a harare guda 17 ciki har da farmaki guda 13 da muka afkawa maboyar 'yan ta'addan a gashigar Karere da Kajijiwa. To ta yaya aka yi kuka cimma wannan gagarumin nasara haka?
Is the initiative for 2 years our troops have been defending their perimeter, abandoning certain areas to the terrorists.
A yi tsarin da aka bullo da shi ne. Shekaru biyu fa da suka wuce muna kare sansanoninmu ne, yayin da 'yan ta'addan ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a sauran dazukan tsibirin tafkin Chadin da ma hamadar wannan yanki. Wannan ya sa muka kirkiro da wani sabon salon yaki inda muke kai yakin har tungan 'yan ta'adda. Ina za mu kai farmaki? Yaushe za mu kai? Wani tsawon lokaci za mu yi muna ragargaza su? Kuma duka wannan gwagwagwafa don koma baya guda shida kadai muka fuskanta. Shi din ma a satin farko. Abin da hakan ke nufi shi ne kwanaki 60 da muka yi a filin daga babu wani koma baya ko daya da muka fuskanta.
We have not got any casualties from VDIG and IG. This is resilience.
Navy Captain Josa ya kuma yi karin bayani dangane da irin hadakar da ta kai ga cimma wannan nasara.
The first task force, this one, made of troops of Nigeria. The second task force, made of troops of Niger and Nigeria.
Rujuna ta farko dai sojojin Nigeria ne. Runjuna ta biyu kuma sojojin Niger da Najeriya, sannan sai sojojin Chadi da Najeriya, da kuma sojojin Kamaru da Najeriya, wanda suna iya yaki a cikin ruwa ko akan tudu. Sannan sai zaratan sojojin Niger da su ma ke yaki a cikin ruwa da kuma kan tudu, da suka mamaye arewa maso yammacin wannan tafki na Chadi.
The northern part of the lake Niger.
Wannan farmaki na Operation Lexanity a halin yanzu da nan na ci gaba. Don tabbatar da kammala kakkabe barbashin 'yan ta'addan a tsibiran da ke yankin tafkin Chadin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Injamaina, Jamhuriyar Chadi.
A gaida Hassan Maina Kaina, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
domin farewa da harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji bayanai daga bakin shahararrun masu da'awar zaman lafiya tsakanin musulmi da mabiya addinin Kirista da ke zaune a Kaduna, Sheikh Nuraini Ashafa da Rabaran Mobel Uye. Mun zanta da su ne don jan hankalin mabiya addini a Arewa su zauna cikin fahimtar juna da kaucewa aikata wani aiki ko furta wata magana da za ta iya haddasa fitina. Masu azin biyu sun share shekaru 28 suna aiki tare da ya faru daga yaƙi da duk wani yanayi da zai iya kawo saɓani tsakanin mabiya addinai a jihar Kaduna wacce take tsohuwar hedkwatar arewacin Najeriya.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai
ga Sheikh Nuraini Ashafa.
Alhamdulillah zan sai an samu sauki. Salo ya canza daga 1987, musamman daga 1992 ba rigimar zangon katab da muka fara kokari na mutane su fahimci juna. Da shugaban addinai suke wucewa gaba wajen fatanci. Amma yanzu salo ya kai rigun sun sauka ba shugabannin addinai ke yi ba. Yara suke yin abubuwa. Za mu ga cewa mun ga canji na farko kenan. Tudu na biyu kuma da ba farfajiya da malaman addinai ke saduwa ke tattauna abubuwa. Amma yanzu alhamdulillah daga wancan lokaci zuwa yau daga an samu farfajiya da dama daban-daban taskan da yake malaman addinan nan na musulunci da na Kirista suna haduwa. Banda Narek ita kanta Narek wanda ake kira cibiya wanda yake ta kasa gabaki daya wanda mai alfarma sarkin musulmi da shugaban Khan yana ciki. Akwai kungiyoyi daban-daban da suka tattaso yanzu wanda wasu da taimakon kungiyar Saudiya, waɗansu da taimakon gudunmuwan cibiya daga America, kungiyoyi na America da waɗansu daga Turai da sauransu da kuma Larabawa musamman wanda suka taimaka wajen wayannan abubuwa. So mun samu sauki kwarai da gaske kuma malamai an samu fahimtar juna. Babban abin da yake faruwa yanzu shine siyasa ne, ana ne kokarin a siyasar da al'amura ta addini. A wancan karon malamai suke rigima, amma yanzu 'yan siyasa ne suke gaba gadi suka wuce gaba wajen amfani da addini da kabilanci da bangaranci wajen neman tashin hankali a wannan kasa. Kuma ina babban kira da su, sun ce wannan fitinan da suke kusan su kunno kai in suna ganin su sun cetu ne, 'ya'yansu ba su fita a cikin da iyalansu. In suna ganin iyalansu da 'ya'yansu sun fita, to danginsu da iyayensu suna nan a wannan kasa tare da su, abin da za ta lume da mu. Saboda haka muke kira da babban murya su ji tsoron Allah, 'yan siyasan mu su ji tsoron Allah, su ji tsoron makoma sakamakon su da ubangijin su, su ji tsoron ahalin da za su sa wannan kasa a ciki. Dan wannan kasa a yau ita kasan gadon mu ne. Musulmi ba zai iya kore Kirista a wannan kasa ba, Kirista kuma ba zai iya kore musulmi a wannan kasa ba. Kuma Allah ya gama cikin Alkur'ani mai girma da ya so ne, da ya mai da mu yarashe daya, addini daya, kalkibla guda. Amma dan ya jaraba mu, ya jaraba imanin mu a cikin mu'amalan mu, sai mu harsuna daban-daban da yare daban-daban, kuma sakamakon komai yana wajen ubangijin mu. Saboda haka muke kira da babban murya ga siyasa nan ta danno kai. An yi mummunan siyasa 1960 ne wanda ya kawo yakin basasa. Bayan haka a lokacin su shagari kuma an shekaru bar su shagari sun hau mulki. Bayan shagari sun hau an sake neman an gurɓata siyasa a wancan lokaci har aka sake ba dama sojoji suka sake kwacin mulki. Bayan an shekaru barkatai aka sake dawo mana da mulki a hannunmu yau. Mulki ta dawo kuma mun ce 'yan sojoji ba su iya ba. Mun ce sarakuna su koma gefe ɗaya. Amma mu da kanmu mana 'yan siyasan mu a wannan ƙasa suna son su kai mu wani tsaka mai wuya. Amma ina kira da babban murya a ji tsoron borin talaka. Duk mai mulki ya ji tsoron borin talaka. In talaka ya bore mulkin, zaman gidan mulkin sai tafi ƙarfin shi. Allah ya ba mu ikon gyarawa.
Sheikh Nuraini Ashafa, faɗa mana, na lura ta hanyar tattaunawa da kuka dinga yi tsawon shekaru 28 an samu maslaha da nan Kaduna. Wato ya nuna dai hanyar tattaunawa ita ce mafi inganci wajen samar da maslaha tsakanin al'umma.
Babu shakka babu wata hanya a duk duniya gabaki ɗaya da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka, za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a Makka, bayan an ci abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna. Fatihin Makka bata zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na Hudaybiya, wanda sakamakon shi aka samu masu babban nasara. Makka ta koma ƙarƙashin musulunci gabaki ɗaya. Kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu a kan tattaunawa ake warware ta, saboda ka ‘yan uwa da suke ɗamara cewa an cuce su, babu shakka ana iya cutar da kai, ana iya zaluntanka, ana iya kwace maka haƙƙi. Amma ƙarfin tura daga hammata bai ba da mafita. Babban mafita a koma kan teburi, a zauna a tattauna. Shi yasa musulunci ya ce as-sulhu khair.
Sheikh Ashafa Jabirki anan, dan yanzu rabaran Mobile Wuye zai yi bayani kan wannan darasi na fahimtar juna.
Muna magana, muna kiran mutane ga a mutunta juna, sannan mu koyar da tauhidin mutunta juna da kalamai da za a koya wa mutane a coci-coci da masallatai. Ma'ana, kada ka yi magana game da wani da harshen da baka so ai maka. A bi wannan doka, ka yi min abin da kake so in maka, ta haka za a samu zaman lafiya. Da ƙarewa cewa a mai gasa, sabon gasan da nake so a yi tsakanin malaman addinai da kuma mabiya addinai shine yawaita nuna kauna. Yau idan na muka nuka maka buhun shinkafa, gobe ka kawo mun buhunan shinkafa 10, jibi wani haka. Bari mu nuna addinin mu a aikace ta wurin nuna kauna ga juna. Wannan zai kawo zaman lafiya da wannemiya. Yan siyasa kuma dan Allah ba sai sun bata wani ba kafin su nemi. In ka bata a ranar tashin kiyama akwai ranar sakayya. Ai hankali ai hatara, domin Allah na sauraron duk abin da aka yi a lungu da wanda aka faɗa a mambari.
A Reverend Mobile Way, faɗa mana kai wannan irin rikice-rikice da suke faruwa a arewacin Najeriya ba bakon lamari ba ne a gare ka. Faɗa mana yadda kake tuna baya da kuma yadda abubuwa suke faruwa a zamanin nan.
Tuna baya shine komawa ga asali. Asali shine cewa yanda muke da arewa tsintsiyar maɗaurinmu guda ɗaya ne tak. Ni da nake magana a nan, abokaina kusan duka a lokacin matasa ne musulmi. Sannan akwai iyayenmu waɗanda a kullum ba mu taɓa ganin bambancin cewa wannan ga addinin shi, wancan ga addinin sa ba. In za a yi suna muna tare, in za a yi layya muna tare, mu ne matatan hanji daga baya a ba mu ɗan tsire na tsinke mu ci. Amma a yau wai sai ka ji wani ma ya zo bai so ya sha hannu da wanda ba ɗan addinin sa ba, yana ganin sa sai ka ga wani irin zafi ya zo mishi na kiyayya. To abinda da ba ma gani kenan. Amma a yanzu sai gashi tarbiya ya ɓaci, iyaye ko mata ne ko iyaye maza ne, ko kuma mu iyaye muna shuka guba a zukatan matasa. A ce yanzu wai waɗansu yara da basu yakin ba sa sa ba, wai suna ce a ware. Haka kuma yara matasa na can na arewa suna ce a tashi. Yara kuma ɓangaren Oduduwa su ma suna ce a dare. Yaya za a ci gaba? A da ba haka muke ba. Amananka za ka ɗauki wanda ma ba addininka ba ne ka bashi amanar ɗanka, har kai tafiya ma ka ce kuma waɗansu ma suna sa ‘ya’ya hannun waɗansu su ilmantar da su. Amma wai sai a ce yanzu ana tsoron juna, lallai abu ya ɓaci. Kuma wannan wani ƙiyayya ne wanda ba mu sarrafa shi ba, muna ba wa ‘ya’yanmu guzurin ƙiyayya. Kuma su sun ɗauka yanzu da suke ana zamani na ilimi na kuma ababen yaƙi da shauransu, sai ga yara sun je suna yaɗa irin waɗannan abubuwan. Idan za a tattauna, matasa ya kamata su fito yanzu mu tattauna tsakaninmu, mu ce wa iyayenmu shin ya kuka yi tafiya jiya, muna son mu ga irin tafiyar da kuka yi na da. Kuma malamai da suke zuwa, mu malamai da pastoci masu kawo wa'azin ƙiyayya, mu daina yi. Domin menene wannan fitimar in ta fara ba akan waɗanda muka zuga aka yi ba ne, mu ma ‘yan’uwanmu da iyalinmu da danginmu yana iya shafansu, sai za mu yi kuma nadama da irin wannan. To a danna zuciya, a dinga magana ana mutunta juna. Ina magana da kai da mutunci, kana magana da ni mutunci. Kada yin maganan kalamma da baka so, muna batunci juna. Idan an yi haka, to za a koma ga asali, za a koma ga jiya. Haka iyayen mu suka koyar da mu.
Sheikh da mai bushara, mun gode. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da ni shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sarakai sai fa ku himmatu.
To an gaida Nasiru, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Mm-hmm. Sakonmu na farko ya fito daga East Coast Sulaiman Madatti da Magaran tare da Sunusi Madatti da Magaran da Babandi Mamman Bandi da Addahir Zakin Soyayya Bulguram da Tasiu Unguwar Tudu suka ce hakika matakin da Najeriya ta dauka na maido da tsofaffin sojoji kan aiki domin magance matsalar tsaro abu ne mai kyau amma ya kamata a yi bincike kafin a dauko kara da kiyashi Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu Sai sakon kawu mai ruwa Bajuga da Sala Muhammad Isa Bajuga suka ce haba ƴan siyasar kasar mu Najeriya ƴan jam'iyyar APC masu neman shugabancin kasar kada ku maida shugabanci kasuwa mana kowa ya je ya saya abin da yake so ya kamata ku hada kai in dai cire kasar cikin halin da take ciki ne ku zabi shugaba na gari wanda zai muku takara daga ƙarshe Allah ya zabar mana shugaba na gari sakon hadin gwiwa daga Yahaya Dannu Azare da Namiro Umar Makira da Dauda Ali Madaci da Baba Uba da Alhaji Muhammad Bakin Kasuwa duk a jihar Bauchi suka ce ya Allah ka kawo mana karshen satan mutane domin neman kuɗin fansa da ya zama sana'a a kasashen mu na nahiyar Afirka sai sakon Sani Muhammad Tindo anguwar Karo kuma daki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika karar samun bullar cutar kendabri a kasar Kamaru babban abin tashin hankali ne muna kira ga hukumomin lafiya na kasar da su gaggauta shawo kan wannan lamari don gudun kara bazuwar cutar sakonmu na karshe ya fito daga Jamila da Lawisa matan Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina suka ce a gaskiya mata da kananan yara a jihar Katsina muna cikin tashin hankali domin babu ranar da ba a kashe mazajen mu ko a yi garkuwa da su ko a cikin satin nan an yi garkuwa da kusan mutane 80 a karamar hukumar jibiya muna fatan gwamnati za ta duba mata da idan basira ta hanyar tallafa musu da abinda za su dan rage radadin dawainiya da marayu to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to Hanifa a karshe shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbas ya kuma ce Russia ba ta yi tsammanin fuskantar tarjiya sosai ba yayin da Russia din take ikirarin cewa ta kwace iko da kusan dukkanin lardunan da ke cikin yankin Donbas bayan makonni da karkatar da hare-harenta zuwa gabashin Ukraine ministan tsaron Russia Sergey Shoigu ya faɗa a jiya talata cewa dakarun Russia sun kwace kashi 97 cikin 100 na yankin Luhansk wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin daukar kaya sannan rabin tarugun jirgin sun kaucewa hanyar jirgin gabanin wayewar yau Laraba inda ya kashe akalla mutane 21 tare da jikata wasu 47 a cewar jami'ai faduwar da jirgin yayi a kusa da birnin Tabas mai yawan hamada shine bala'i na baya-bayan nan da ya faru a jamhuriyar musulunci ta Iran a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata a daidai lokacin da Tehran ke fama da takunkuman da Amurka ta kakaba mata kana duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nuclear ta da manyan kasashen duniya na cikin shakku a ƙarshe hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararren yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda 8 mai magana da yawun 'yan sanda Thilo Kablid ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe 10:30 na safe kafin ya mayar da motar kan hanya sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da gurin
to masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladels Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri bissalam